Emiri akan haka shi ne malin yake fadin Allah Ta'ala, yake Allah yana cewa wa ma umiru su fa ahlul kitabi ba umurce su da komai ba. Saboda farkon ayar ana magana akan ahlul kitabi, sai Allah yake wa ma umiru ba umurce su da su komai ba a cikin addinin su, illa liya'budullaha, sai dai su kuntata ma Allah, mukhlisina lahu dina, suna masu tsarkake shi a cikin addini. Wato wannan shi ne kalmar tauhid, wa ma umiru illa liya'budullaha, ba a umurce su da komai ba sai kawai su kuntata ma Allah shi daya, mukhlisina lahu dina, suna masu tsarkake shi a cikin addini. Sai Allah ya ce wa yuqimu ssalata, sannan su tsaya da sallah. Bayan su tsaya da sallah, sai Allah ya ce wa yuqimu ssalata, sannan kuma su bada zakka. Sai Allah ya ce wa dhalika dinul qayyima, wannan shi ne addini mai ƙarfi, wannan shi ne addini wanda yake tabbatacce, wanda Allah ya yarda a bauta ta mu. Ina fata kuna fahimta. Wannan sai yake nuna ake sallah da zakka suna ɗaya daga cikin tafsirin kalman la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. An fahimci wannan? Wannan kuma sai yake nuna mana cewa ashe waɗanda ake kira Yahudu da kuma waɗanda ake kira Nasara ba a umurce su da komai ba, da ke irin abin da aka umurci wannan al'ummar da aikatawa. Me aka umurci wannan al'ummar ta musulmi da aikatawa? Shi ne tabbatar da cewa Allah shi kadai ke da haƙƙin abinta masa, sannan kuma a tsaye da sallah, sannan a bada zakka. Ina fatan kun fahimta. Shi ne faɗin Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin wa yuqimu ssala mukhlisina lahu ddin hunafa. Kuna fahimta? Wannan sai yake nuna a shirke na rukuni ne, sallah rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci. Malam ya ce wannan rukuni na musulunci yana zuwa ne ba'da shahadatayni, bayan kalmar shahada guda biyu. In ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah, sai ka ce wa tuqimu ssalata, kuma kai da sallah. Malam yake cewa ita kuma sallah rukuni ne daga cikin rukunai wanda ake bukata, wato aiki da gaffai lokacin da ba wa zai. Shi yasa malam yake cewa anan wassalatu ibadatun badaniya, ita sallah ibada ce wanda jiki yake aikatawa. Wazzakatu ibadatun maliya, ita kuma zakka ibada ce wadda dukiya ne take yi. An fahimci wannan? An ambaci abaibai guda uku. Abu na farko at-tauhid, shi at-tauhid aiki ne wanda ake bukata zuciya ta kudurce, wanda kuma shi ne foundation na kafa kowane irin aiki a musulunci. Sai aka ce as-sala da kuma yin sallah. To ita kuma sallah aiki ne da ake bukata gaban ka su aikata. Sai aka ce az-zaka, to ita kuma zakka aiki ne da ake bukata dukiyar da Allah ya baka ka yi aiki. Ina fata kuna fahimta. Kun ga an kasa abaibai kenan, kowanne akwai fahimtarsa. Da aka ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin, to wannan kuna fa, to wannan tauhidi ke. Zuciya ne ake bukata ta kudurce, Allah kawai ake bautawa mu, sannan kuma ba a hada shi da kowa da komai a cikin mai a cikin ibada. Wannan a zuciyarka ka kudurce haka. Sannan sai aka ce wa tuqimu ssala, wa yuqimu ssala, kuma su tsaya da sallah. To tunda ake a tsaya da sallah, nan kuma aiki ne wanda gaffai za su. To a cikin aikin nan da gaffai za su yi, wanda ake neman su ne biya dasa shi ne Allah Ta'ala. Sai aka ce bayan wannan kuma sai aka ce wa yu'tu zakata, su ba da zakka. Shi kuma wannan aiki ne wanda zuciya take aikata. yasa malin yace wa salatu min a'zami ibadat ba da ni'imar ikhlas as-sala ita salla a'zami man ita ce ni'ima wadda kuma kowace ni'ima girma ba da ni'imar ikhlas bayan mutum ya samu ikhlas bi tauhidi cikin kareta Allah wato babu wani ruku'i babu wata kyauta da za a yi mabawa bayan an ba shi ni'ima ta imani irin kuma a same shi yana tsaye da sallah wannan babu wata ni'ima da Allah zai mabawa wata kyauta ina fata kuna gudu saboda in aka ce ni'ima ce saboda ka samu kanka cikin waɗanda ke tsaye da sallah mun riga mun magana a baya cewa akwai bambanci tsakanin yin sallah da kuma tsaye da sallah tsaye da sallah a kullum in Allah ya yi maganar sallah a cikin alkur'ani ko a hadisi yana maganar tsaye da sallah ya ce a aqimus salat ku tsaye da sallah tsaye da sallah shi ne ka yi ta a kan lokacinka sannan ka yi ta da ilimi inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya karantar da sallah a ilimanci sai ya zo kuma a aikace ya karantar da sallah ke sa ya kalli duniya ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah to lokacin da bawaye sallah yana yayi dace Allah ya sanya shi cikin masu tsaye da sallah to wannan ni'ima kenan ta karshe domin wannan sallar dalili ne wanda Allah zai sa ya tsare shi daga auka ma manya-manyan kabarori to lokacin da bawaye ne sanki kabarori aka yi sa'a baya aikata kabaira to a sagajin duk kuma sai Allah ya yafe su idan aka yafe maka su kuma to sakamakon shi ne sai a shigar da ka cikin gidan aljanna ina fata kuna fahimta to shi yasa malamin ce bayan ni'imar tauhidi babu kuma wata ni'ima ta biyu da Allah ya yi ma bawa irin a sanya shi cikin masu kai da sallah domin Allah yake cewa kullu ma uhiya ilayka min al-kitabi sai ce wa aqimis sala janni inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sai ce wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah yake cewa ka karanta abin da aka yi maka wahayi zuwa gare ka ya ce wannan annabi wato shi ne karanta qur'ani ke to kaga a gami da kansa aka ce qutlu ma uhiya ilayka karanta abin da muka yi maka wahayi in ya zo ko annabi da kansa an ce ya karanta alqur'ani in ba da auna duk sauran mutane suna karanta qur'ani ke in dai ke musulmi ne kana son ka zauna a cikin musulunci lafiya kuma kana son imani ya haska zuciyarka to dole ka karanta qur'ani wurare da dama Allah ya ce wa annabi sai karanta qur'ani Allah ta'ala a cikin suratul hud yake ce masa inna ma umirtu an a'budu la rabba hadhihi al-baldati allati harramaha fa yati wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atlu al-qur'an an umirtu in karanta qur'ani ina fata na bayyana to shi ne a nan a cikin suratul ankabut ma Allah yake ce masa ka karanta abin da muke wahayi zuwa gare ku sai ce wa aqimis sala ka tsaye da sallah kamar wani ya tambaya dan me aka ce ya tsaye da sallah sai Allah ya ce inna salata lallai sallah tanha 'anil fahsha'i wal munkar tana hana al-fahsha tana hana munkar in an ce alfasha a gaban biyan matsala shi ne zina da abin da ya yi kama da zina suluwa da jisun shiga in an ce almunkari mummunan abu da shari'a ta kyama dukkan wani hali mummuna to sallah tana hana aikata sannan tana hana aikata mai alfasha tanha anil fahsha'i wal munkar ya Allah ki wallahi Allah ya kaba to lokacin da dan adam ya ne sanci alfasha baya aikatawa ya ne sanci munkari baya aikatawa to sai Allah ya kankare masa kananan zubar yasa cikin suratul nisa yake in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. A cikin suratul shura Allah ya ce mu'mine na farai wallazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadabu hum yaghfirun. A cikin suratul najm Allah ya ce cewa allazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-amr inna rabbaka wasi'un maghfira huwa a'lamu bikum idh antum ajinnatun fi butun ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ina fata kuna fahimta. A cikin surati shura yake cewa mu'mine na kwarai allazina yajtanibuna kaba'ira, su ne waɗanda suke nisanta manya-manyan kaba'irori wal fawahisha da muƙulan alfasha. To kaga kuma sallah aka ce tanha anil fashaki wal munkar. Anan yake cewa mu'mine na kwarai su ne ke nisanta mai alfasha da munkari. A ce kaga kenan duk mu'mini bai tsaye da sallah za a same shi yana yin takatsantsan wajen aikata kaba'ira. Ba wai sharafi ba ne bakin kana tsaye da sallar ɗari bisa ɗari ta hana ka aikata kaba'ira. Abinda ake nufi ba za ka dawwama a kansa ba sai Allah ya azurta ta da sun ba ka jin kuma. Ina fata ana fahimta. An iya samun mutum yana yin sallar ɗari bisa ɗari amma Allah ya garabe shi da aikata kaba'ira. Domin ɗan adam ba zai iya zama kamar mala'ika ba ko ya zama kamar annabi. Dole wata rabi ke kan ya ci nasara a kansa. Shesa Allah ya ce innal ladina taqaw idza massahum qa'ibun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza ubsirun. A cikin suratul a'raf, a cikin suratul ali imran, Allah ya kawo bayi na kwarai ya ambaci siffofin su sai ce wal ladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مؤمنين قريب الله تعالى يسوني ولن جاء إنسان أيك تذنبي ننتعجي سكتوبة ولم يسروا باسا دوجي وأكو ذنبي. الحديث هنا لسنة سوى ذنبي وكي عيكتاو domin sun sani ba mai gafarta zunubi sai Allah. To shi yasa a cikin suratul a'raf Allah ya ce wallazina taqaw innal ladina taqaw, lalle masu tsoron Allah da taqawa idza massahum ta'ifun min ash-shaytan, in shaytan ya ci nasara a kan su suka aikata alfasha ko munkari tazakkaru, nan take suke tuna girman Allah sai su tuba su koma zuwa ga Allah. Ina fata kuna fahimta. Kenan mu'mini zai iya aikata kaba'ira amma ba zai dawwama a kanta. Shi yasa wasu malamai suke cewa babu wani laifin kaba'ira idan mai yin laifin yana tuba, babu kuma wani laifin kaga'ira idan mai yin laifin baya tuba. Kun fahimci abin da nusu? Wato ka ɗauko wani laifin kaba'ira ne matuƙar in ka yi shi ba za ka tuba ba, saboda yau ka yi a saga'ir zubin ba ka tuba ba, gobe ka yi an jima ka yi jibi ka yi wannan kaba'irar sai ta hasu ka yi girma. Ina fata na fahimta. Shi yasa manzo Allah ya kwatanta ƙananan zunubi cewa hadisi Bukhari ba manta ba yake kamar mutane wani shugaba ne yake tafiya da rundunar yaƙinsa sai suka yi zango a wani wuri. Za a dafa abinci babu abin da za a dafa abinci, sai ce kowane ɗaya daga cikin mutanen nan nasa ya je ya ɗauko masa sandar ice guda ɗaya tak. To su kuma sun kai guda ɗaya, sai suka ruga a cikin jeji kowa ya ɗauko ice guda ɗaya, kaga ana da ice guda nawa kenan guda ɗaya. Sai aka dafa abinci aka ci aka ci, ya ce to haka zunubi yake in dai ba ka tuba. Yau ka yi saga'ira ba ka tuba ba, gobe kai ta gaira baka tuba ba ki kai ta gaira baka tuba ba to waccan da ta jiya da yau da ta anjima sai su taru sai su zama kaba'ira kasuwa mai jini tunda ba su tuba ba an fahimci wannan ya kuma kwatanta kaba'ir zunu da cewa matsayinsu kamar mutumin da idan yana tuba to yana komawa kamar baya da zunubi kisa anan a cikin suratul araf aka ce waɗanda suke mu'minai idan shaytan ya ci nazara akan su take suke tuba da sun tuba kuma dama wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubi sai Allah shine a cikin yace fa idahum mubtiruna sai ga su suna kallo tunda sun san aikin shaytan ne sun tuba sun yi ibadi sun koma zuwa ga Allah sai su tashi sai su aikata aiki na kwarai a madadin wancan farnar da suke yi ina fata kuna fahimta duk lokacin da ka sabi Allah kai aiki wanda Allah bai yarda da shi ba to bayan ka tuba kuma sai kai aiki na kwarai don Allah ta'ala yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani mutum daga cikin sahabbansa ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa a tashe yace ya ma'aikin Allah na halaka yace me kai yace wallahi na je na haɗu da wata mace ne duk abin da namiji zai yi ne ji daɗi ga mace na yi ita na ji daɗi illa shi a ka kawai ban sadu da ita ba wato ban yi zina da ita amma duk inda za a taɓa a jikin namiji zai taɓa a jikin mace ji daɗi yace na aikata wannan abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiru sai Allah ta'ala ya saukar masa da aya Allah ta'ala ya fara mana kan cikin suratul Hud wajen ƙarshe ƙarshenta Allah ta'ala yake cewa e ka aikata aiki na kwarai innal hasanati yudhibna sayyi'at dalika dhikra lizzakiri sai manzo Allah ya umurce shi cewa je yayi alwala ya kyautata alwala ya zo ya yi sallah raka'a biyu ya tuba zuwa ga Allah Allah ya kankare masa wani sakacin da ya aika ina fata kuna fahimta to shine dalilin da yasa malam alayhi ya cewa ita sallah ita ce mafi girman ni'ima ba'da ni'matul ikhlasi wa tauhidi bayan ni'imar da Allah ya yi maka ta ainihin tauhidi to ni'ima ta gaba kuma ita ce mai ita ce ainihin wato Allah ta'ala ya sanya ka cikin masu tsayi da sallah ba wai cikin masu yin sallah ba in an ce cikin masu yin sallah su ne waɗanda suna yin sallah ne ba da ilimi ba suna yin sallah ne yadda suka ga ana yi babu karatu mai kyau a ciki babu ruku'u mai kyau babu tasbihi mai kyau babu sujjada mai kyau yadda ya ga dama haka yake ilinta to wannan mai yin sallah ne ba mai tsaye da sallah ba ina fata ana fahimta shi ko malam yana magana a kan cewa ita sallar nan wato ita ce mafi girman ni'ima in Allah ya sa tana cikin masu tsaye shi yasa sai ta zanto rukuni na biyu wanda Allah ta'ala ya sanya shi ya zanto daga cikin rukunan addinin musulunci ubangiji mabuwaye da tsakuta ya umurci al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam bisalati fi kathirin min al-mawadi' ya umurci al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da yin sallah a wurare da dama a cikin alkur'ani malamai suka ce ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya ambaci sallah kusan sau 80 a cikin alkur'ani wasu suka ce ya haɗa ta da ambatan zakka sau 68 a cikin alkur'ani zai ce ku tsaye da sallah ku ba da zakka kaɗan daga cikin waɗannan wurare da muka duba Allah a cikin Al-Qur'ani a cikin suratul Baqara yana gaya mana hafizu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin Allah yake hafizu ala salawati ku kiyaye sallolin nan guda biyar ku kiyaye was-salati al-wusta da sallah ta tsakiya ku kiyaye ina fata ana bayyana wa qumu lillahi ku miƙe zuwa ga Allah qanitina kuna masu nutsuwa ai qanitina kuna masu nutsuwa a cikin sallah wasu ka ce qanitina wato kuna masu qunuti a cikin sallah abinda wannan ayar take nufi shine Allah ya ce ku kiyaye salloli guda biyar. Kaga tunda aka ce ku kiyaye, wannan yana nuna alƙawari ne Allah ya yi, duk wanda ya kiyaye waɗannan salloli guda biyar to yana da wani alƙawari a wajen Allah, shine mai shirya zan ya ci cikin gidan aljanna. To shine a nan malamai suke cewa wannan aya akwai abin da ake kira aqful am al-qas, an ambaci salloli guda biyar aka ce ku kiyaye, sai kuma aka ce wassalatin wusta, da kuma sallah ta tsakiya, sallah ta tsakiya aka ce ku fi kiyaye ta, an ambace ta cikin jami, ai sallar tsakiyar tana cikin salloli guda biyar, to kuma sai aka sake ware ta aka ce wassalatin wusta da sallah ta tsakiya. To me yasa? Malamai suka ce saboda tana da wata daraja sama da sauran sallolin gabaɗaya. To cikin sallar tsakiya malamai sun yi ta maganganu kusan guda biyar, wani ya ce sallar aza, wani ya ce la'asa, wani ya ce magarba, wani ya ce isha'i. Amma a hadisi ingantacce, hadisin sahih Muslim, manzo Allah ya ambace ta da cewa ita ce sallar la'asa, ita ce as-salatul wusta, wanda Allah ya ce ku fi kiyaye ta. Saboda me? Saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi lokacin da aka kewaye garin Madina da ganuwa, lokacin da aka zo yakin da ake kira yakin Khandaq, kun ga an kewaye garin Madina irin wannan ramin da kuke ga ana yi, wannan strategic din na yaki duka daga musulunci ne aka samo shi. Manzo Allah a lokacin da yake cewa an zo ana taron rami da za a kewaye garin Madina, har wasu daga cikin ranaku rana ta tafi har ta kusa faɗuwa, annabi da sahabbansa suna ta tonar rami, sai shagalta da tonar rami ba su canza la'asar. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mala'a Allahu quburukum nara shaghaluna an salatil wusta, haka ma qala sallallahu alaihi wa sallam. Manzo Allah yake Allah ka cika kaburrukan mushrikai da wuta, sun shagaltar da ku, ba ku samu ku kai sallar la'asar ba a kan lokaci. To sai aka fahimci as-salatul wusta din ita ce sallar la'asar, don ita ce annabi ne ba, hadisi ingantacce a cikin sahih Muslim. Sannan kuma ga hadisi ingantacce, manzo Allah ya ce wanda ya rasa sallar la'asar a cikin jami, asarar da ya yi bai kai asarar mutumin da ya bar gidansa lafiya lau ya fita, kawai sai da ya dawo sai ya iska babu komai gidan sai toka, da matansa da ƴaƴansa da duk dukiyarsa sun zama toka. To wanda ya rasa sallar la'asar a cikin jami bai kai asara, ya ji wancan mutumin asara. An fahimci wannan? A cikin wani hadisi ma aka ce wanda ya rasa sallar juma'a, wato wanda ya ƙi sallar la'asar da gangan, wannan aikinsa gaba ɗaya ya rubu, duk aikin da ya yi ma Allah ya rubuce ta baki ne, ya ce sai. Sannan kuma ga shi Ubangiji ya yi rumfuwa da lokacin sallar la'asar. Wasu malamai suka ce dan me aka yi rumfuwa da shi, suka ce saboda lokaci ne wanda duk wani mai addini yana girmama lokacin sallar la'asar. Yake sa Allah ya ce hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. A wata surar Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'a rakibi. A wata surar Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha la kabiratun illa ala al-kashiin. A wata sa'a Allah ta'ala ya ce wa an aqimu salata wa taqu wa huwa alladhi ilayhi tushurun. A cikin wata ayar Ubangiji Mahaukaki ɗaukaka ya ce qul li ibadiyal ladina amanu yuqimu salata, ka gaya ma bayina waɗanda suke muminai su tsaida sallah. A cikin wata ayar Ubangiji Mahaukaki da ɗaukaka ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. A cikin wata ayar Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a sayti illa al-musallin alladhina hum fi salatihim da'imun. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أتي سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أكشن أيك والذين هم على صلواتهم يحافظون. الله يجمع النبي سأقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. آية الذكر جاء القدوس أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أتي سورة هود يجي أقيم الصلاة طرفي النهار وغلقا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلذلك يقولون أي صلاة اسم القرآن صلاة اليوم شيخا ليس ذم ركني إلى خلقكم أبو نبي ركني نبي أشكر كل الدين المسلم أبو نبي ذكرت شيء دليلين يقولون جرما صلى شين ذكر أبو نبي شاكا الدين المسلم idan kuka duba wahayi ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da Allah ya wajabta masa yayi sallah sai da yayi ikrari da mikrari sallallahu alaihi wasallam haka dauki manzo Allah tun daga masallacin harami har zuwa ila baitul maqdis daga baitul maqdis kuma aka kawo masa abun hawa wanda ya bi jirgi gudu dan manzo Allah ya ambace ta da cewa inda duk idan sai iya kace idan sai iya kace inda za ta kira sawun take an tambaye Aisha ya mi'raji Annabi sallallahu alaihi wasallam daga gargajin sai ko da ruhin sa take manzo Allah ya yi mi'raji ne daga gargajin sa ya je sama har zuwa sujudatul muntaha amma inda ya kwanta cikin dumin wurin bai buce bai sani ba idan ka kwanta a wuri ka dade ai idan an daga kan wurin yana da kan dumi kici to ya je ya dawo wurin dumin bai sani ba wannan shine kai yadda Allah ya so haka yake gudanar da al'amari maza Allah ya kaka har sama ta bakwai kaga daga nan masu kididdiga suka ce daga nan inda muke kasar da muke takawa zuwan saman duniya na farko ta je shekara 500 ce sai kai shekara 500 kana tafiya haka tsakanin sama ta ɗaya da ta biyu zuwa ta uku ta uku zuwa ta hudu haka tsakanin har sama ta bakwai ta je shekara 555 maza Allah yi cikin abin da bai kai wani adadi bai ne ya dawo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya wajabta masa salloli guda nawa guda 50 a karan farko a ƙarshe ya sake komawa ana rage har dai suka koma guda 5 hadisi inda take kuma kamar yadda muke faɗa baka da wata hanya guda ɗaya ta hankali wanda za ka rusa abin da ya tabbata a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ɗaya kake da ita shine hanyar da malamai suka kasa shine hanya ta ilimi ba hanya ta mai ba ta tunani da hankali kafin duka hankali ne da tunani ake ruguza abinda suke tabbatattu a cikin nassin hadisi ko ayar Qur'ani sai ne amfani da hankali yake kai wannan bai dace ba amma mai isra'i da mi'raji fiya sabab القرآن إن شاء الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سؤال أن سكي إنكار وأن سكي شيء سنية دعني إسرائي أما بس يدعني من إراجي ينغن شيء إسرائي تزيد دري دقى إلى دقى بن مكة زوا بيت المقدس سنية دعني وأن تزيد ويتن دعا القرآن تاء أنبتا amma ba su yadda an yi mi'raji ba in an ce mi'raji shine tafiya daga masallacin Qudus zuwa Sidratul Muntaha suka ce ba su yadda ba sai aka ce in dai kun yadda da wancan wannan ma dole ku yadda da shi domin ai ƙarshen mu'jiza kenan ai ka duba daga birnin Makka zuwa Baitul Maqdis ko yanzu idan ka tashi kai gogolin kaga kilometer nawa daga birnin Makka a wannan masallacin a ce kana son ka je Baitul Maqdis kilometer nawa yawan adadin kilometer da ya baka a ga Larabawa suna yin kwana 40 idan sun tashi daga Makka kafin su je ina kafin su je Baitul Maqdis suna yin kwana 40 akan doki to in ka yadda an yi wannan tafiyar da doki yake yin kwana 40 yana tafiya wannan fa duk da zango ba wai daga taki ba kawai a akwai wuraren da suke zai tsayawa in ka yadda an yi wannan tafiyar ta kwana 40 a cikin dare daya to ainihin babu wala kuma dole ka yadda an yi wancan kenan an yi kwana 40 ana tafiya an yi kwana 40 ana dawowa kwana nawa kenan kwana 80 wata nawa kaga kusan wata uku kuma a cikin me a cikin dare daya in ka yadda da wannan dare ba za ka yadda da wancan ba amma kamar yadda malamai suke cewa laqad asmatana laita hayyan walakin la hayata liman tunadi an bayyana wannan maza Allah yayi ikrari aka wajabta masa karshe aka maida wato sallolin suka zama guda biyar Allah yake masa to katabi kullu kamsun salloli ne guda biyar amma duk wanda yayi su kuma yana da lada 50 Allah yake ma yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza magana a fadar ubangiji an ce 50 daga baya kuma ko ba a'a su tafi duk wanda ya yi sallolin nan guda biyar to yana da lada kamar ya yi sallah guda 50 a cikin yini saboda ka'idan man ja'a bil hasanati falahu ashru amsala duk wanda ya yi kyakkyawan aiki guda daya za a ba shi lada nawa 10 to sai kai kyakkyawan aiki guda biyar yana da lada nawa kenan ina da lada ina fata na fahimta to bayan manzo Allah ya sako kasa kuma sai aka turo mala'ika Jibril ya zo ya koya masa sallah a aikace hadisi yana nan a cikin muwatta na Imam Malik Jibril ya sauko tun daga sama lokacin sallar la'asar azhar domin ita ce sallah ta farko to ka gani 1000 kilometer tsakanin birnin Makka da Madina ga wani ya gogul yanzu kilometer 1478 wannan tafiyar an yi ta cikin dare wannan fa na zuwa ke sannan da dawowa ya zama kilomita ke nan kilomita 2878 an yi ta cikin dare haka dawo in ka yadda da wannan dole ka yadda da wancan ko kuma ka kore ga baki sai ka ce baka yadda ba ke ne ka zama zindiki kawai dama baka yadda da Qur'anin ba ƙarya kake yi kawai kai tana farauta hankalin mutane ne ka ce ka yadda da Qur'anin ne kake so ka ƙarya ta gaba ina fata na fahimta in dai ka yadda da an yi wannan a lokacin da babu jirgi ba mota ba kumbu an gama kilomita 2900 ga wani abu a cikin dare ai wancan ma dole ka yi ina fata ana bayyana mala'ika Jibril ya zo ya koya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake yin sallah manzo Allah yayi sallah bayan Jibril yayi sallah annabi yayi sallah da sallar Jibril haka ake bukata a haka ta zo kuma haka ake yi shi yasa baya yiwuwa ka zo kai sallah yadda ka ga dama kuma kai tunanin cewa Allah ya karba wanda kuma duk matsalolin mu ba da suka sami matsalolin zuciya hasada kiyayya in mutane mugunta almunda ana handama duk rashin tsaye da sallah in ana tsaye da sallah duk waɗannan matsalolin za su rabu a cikin zuciya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ra'atul amru al-islam qululuwar al-amali gaba ɗaya na addini shine musulunci wa umudu as-salah in kana neman abin da ya rike shi kuma shine sallah kina in ka zama musulmi ko ba kai sallah ba ayya kamar bishiya ce idan an cire sauyonta ya za ta kenan farkowa za ta sai manzo Allah yake wa durwatu salamihi aljihad fi sabilillah, tsoruwarsa kuma abinda ke nuna cika ga bacewarsa shine jihadi. Domin in ba jihadi ba za a ba mutane fi sallah ba. Kuna ganin abinda ke faruwa ne, jihadin da ake yi yanzu jihadi ne ake yi da tunani, ba wai sai an ɗauko bindiga an kashe ka ba, a tunani kawai. Yanzu ka duba abinda aka jefa duniya a cikinsa na cutar corona, ku duba yanzu yadda harami yake. Masu rubutun tarihi suka ce sama da shekara 1000 da ta wuce harami bai taɓa kamfa ba irin wannan shekarun da muke ciki, wannan shekaru guda biyu. Akan samu wani lokaci ma har a hana zuwa aikin haji, kamar lokacin da yan Shi'a suka zo daga Yaman suka yaƙi musulmi suka kashe ranar da ake tawaful ibada, ranar da Makka ta fitika, a ranar suka zo nan wannan kwarin da kake ganin ɗakin Kaaba inda yake sai da jini, abinda suke cewa hammamatul dam, sai da aka kekun jini. Rijiyar Zamzam yadda aka cika ta da gawawwakin mahaifa, shugabansu ya zo ya hau kan wannan hajarin Aswad ɗin da makaminsu ya zauna yana aina tsairan ababiyya. Ina waɗannan tsuntsayen suke da kuka ce suna kashe mutane? Ya ba su kashe mu ba. Suka gaggata wannan hajarin Aswad suka tafi da shi Yaman. Wasu malaman tarihi suka ce sai da aka tsora ma raƙumi 40 ake tsora masa dutsen yana faɗuwa a wuri, amma dan bala'i sai da suka tafi da shi. Sai da aka shekara kusan 40 ana yin aikin haji babu hajarin Aswad. A ƙarshe Allah ya jefa masa annoba. Masu hankali a cikin suka ce in ba ku mai da dutsen nan inda kuka ɗauko ba duk sai mun ƙari. Suka ɗauko shi suka mai da shi a zillatan ban musagiro. To kaga an yi wannan lokacin, amma ɗan lokaci ne ɗan taƙaitacce na wasu 'yan shekaru bai na waɗansu 'yan kwanaki. Amma wannan ka duba tun daga lokacin da corona ta fito ka duba yadda harami ne. Saboda haka yaƙi ake yi na ilimi, yaƙi ake yi na mai na kwakwalan mutane, a cika ku da tsoro. Idan an cika ku da tsoro, to shi kenan sai kuma a kira malamai a ce to su ba da fatawa. Isa kaga duk malaman da suke ta ba da fatawa a kan corona ne yanzu duk suna ta janyewa, wasu daga ciki masu wayo sun yi shiru, ba su ce akwai tsoro ba su ce a'a ba, duk an yi shiru. Saboda an bayyana cewa wannan abun kamar wani dabara ne ma a cikin mutane cewa kada su yi addini. Sallah tana da muhimmanci ga uwa musulmi. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ambace ta wurare da dama kamar yadda muka ambata hadisi ingantacce. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud ya tambaye shi a cikin sahih Bukhari da sahih Muslim. Manzo Allah wa Abdullahi dan Mas'ud ya tambayi manzo Allah yake ya ma'aikin Allah ayyul amali afdal, a cikin aiki duk da mutum zai yi a musulunci wani aiki ne ya fi falala? Wafi ruwaya tun a cikin wata ruwaya yake ayyul amali, wanne ne daga cikin ayyukan da Allah ya wajabta a kan musulmai, wani aiki ne wanda yake a habbu ilallah wanda Allah ya fi so? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake as-salatu ala waqtiha, sallah akan lokacinta, sallah akan lokacinta. Wato in kana neman aikin da ya fi falala, sallah akan lokaci. In kana neman aikin da Allah ya fi so, sallah akan lokaci. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisinsa, yake cewa wato dukkan mutumin da Allah ya so shi da alkhairi, duk mutumin da ya kiyaye waɗannan sallolin guda biyar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da wani alƙawari a wajen Allah. Wani alƙawari ne? Shi ne sanya shi aljanna. Dukkan wanda bai kiyaye su ba kuwa, to baya da irin wannan alƙawarin a wajen Allah. Shi yasa wani balaragan ƙauye ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadisin sahih Muslim, hadisin Abi Huraira. Abi Huraira yake cewa ata annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam rajulun a'ama, wani mutum daga cikin mutanen Madina ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana neman uzurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi makawo kuma gashi an ce a tsaye da sallah in an ce a tsaye da sallah nan yana daga cikin tsaye da sallah a zo a yi ta a masallaci a cikin jami'i wannan wajibi ne yana daga cikin tsaye da sallah yin ta a cikin masallaci kuma wajibi sai zo wajen manzo Allah yana neman uzuri Abdullahi ibn Ummul Maktum kamar yadda wata riwaya ta kuta gashi makawo yace ya rasulullah innahu laysa li qa'idun yaqudni ila al-masjid yace gani makawo kana fari kuma bani ga mai jan gora wanda zai kawo ni cikin masallaci ga garin Madina kuma kowa ya san garin Madina garin Madina yana da ainihin kwari da tudu da hawa da gangara ga kuma baya da wanda zai jawo shi wato nan yana magana akan sallolin da yake a cikin duhu kamar sallar asuba kamar sallar isha'i kamar sallar magruba baya da wanda zai kawo shi masallaci yace ya manzon Allah ka gane mana akwai wata rukusa fa sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yurakisa lahu an yusalli fi baiti yani manzon Allah ya masa uzuri ya salla a cikin gidansa wato ba sai ya zo masallaci ba farakasa lahu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa izini yace kai kam ka je kai salla a gida falamma walla lokacin da ya juya ya tafi yana bi murna cewa an masa uzuri da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'ahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi fa qala fi shi mata hal kasmahu nida'a bis salat idan an yi kiran sallah daga gidanka kana ji hayya ala salat hayya ala al falah kana ji daga gidanka qala na'am sai wannan makawo yace kwarai qala sai manzo Allah yace fa ajid ba an sa kiran mai kiran sallah ba maka a cikin wata ruwaya yake cewa innal madinata kasarat al-hawam was-saba a cikin garin Madina akwai yawan ramuka da kuma dabbobi tunda wancan lokacin akwai dabbobi waɗanda suke kai hari ga mutane fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح كما قال لأدن يلا شوى حي على الصلاة حي على الفلاح يتقولي إنا جي يا منظر الله قال في منظر الله يتقول فهي فهي هلا يتقولي يا قوتن كما جم ونن كلن سلم زي مكة إذني زي مكة إذني كي سلع كنا وصيدي عند أذر الله شلع فيها Imam al-Khattabi lokacin da yazo sharhi akan wannan hadisi yake wasi hadha dalilun a cikin wannan hadisi ingantacce akwai dalili mai zaman kansa ala anna al-hudur al-jamaa ala anna al-hudur al-jamaa cewa lalle mutum yazo yi sallah a cikin masallaci sallar jami'i wajibun wannan kam wajibi ne dole ولو كان ذلك مندوبا da ace sallah a cikin jami'i tana a matsayin mustahabbi la kana ahad ad-darurati wad-da'f wa man kana fi mithla hadhihi al-ali ibn umm al-maktum awla an-nas bit-takfif yace da ace sallan nan wanda ake yi a cikin jami'i za a ce tana a matsayin mustahabbi yace to da masu zarura irin waɗanda suke makafi kamar irin su Abdullahi ibn Umm al-Maktum to irin wannan a cikin mutane ai su ne su kamata a ima ma uzuri a ce ba sai sun zo ba yace to wannan hadisi yana nuna ashe wajibi ne mutum ya zo masallaci ya yi sallah hadisin Bukhari hadisi ne ingantacce Imam Bukhari da Imam Muslim sun sake fitar da hadisi daga Abdullah ibn Umar yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal as-salatu al-jama'ati afdalu min salati al-fardh bi 27 daraja manzo Allah yake cewa sallar da mutum yayi a cikin jama'a wanda yayi a cikin jam'i ita tafi falala da daukaka a wajen Allah sama da sallar mutum da yayi shi kadai a cikin gidansa ko a wani wuri to sallar da yayi a cikin jam'i ta fi falala da falala 27 darajoji 27 sallar kada kai a cikin jam'i ta fifita da sallar da kai kai kadai wannan sai ke nuna muhimmancin sallar kenan ina fata ana fahimta shi yasa yake da muhimmanci kwarai da gaske mu kiyaye a cikin wani hadisi ingantacce hadisin Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito manzo Allah yake buniyal islam ala khamsi an gina musulunci akan al'amura guda biyar shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sida wa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa iqami sala da tsaida salla wa ita'i zakka da bada zakka wal hajj da kuma aikin hajji wa sawmu ramadan da kuma azumin ramadan wadannan su ne abubuwan da aka kawo musulunci akai daya idan aka rasa shi to addinin musulunci kuma yayi targade kenan Allah sauke yana daga cikin abubuwan waɗanda suke da muhimmanci kwarai da gaske da malamai suka yi bayani akan ainihin abin da ya shafi sallah suka ce hadisi ingantacce hadisin Abdullahi Jabir dan Abdullahi cewa ita sallah ita ke bambancewa tsakanin wannan musulmi da wannan ba musulmi ba Jabir dan Abdullahi yake cewa ya ji manzon Allah yana cewa inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarki sala tarka sala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin sai muslim yake cewa lalle tsakanin mutum abin da ya raba mutum da shirka da kafirci shine me shine barin sallah daga ka zanto kana yin sallah to zaka aminta Allah zai kiyaye ka daga me daga ainihin shirka da kafirci daga ka daina yin sallah ko ka daina tsaye da ita to shikenan a cikin jam'i to ana ji maka tsoron yanzu zaka fada shirka yanzu zaka fada kafirci to kuma wannan shike nuna maka yadda shirka take a cikin al'umma wannan hadisi ina fata kun fahimta wato abinda Bature ke cewa kamar yardstick wannan shine ma'auni wato wannan shine ma'auni da ke nuna halin da al'umman mu suke ciki a cikin shirka ake babban abin da ya aukar da bokaye suka yawa a cikin mu kuma suke cin kasuwar su da ƴan tsubbu da masu sihiri saboda mutanenmu da yawa sallah suke ba tsaye da sallah amma inda mutane suna tsaye da sallah to kasuwar tsubbu da kasuwar bokanci duk da yanzu sun mutu a to ɗan kasuwa ne ya baza kayansa ya baza yau ba wanda ya saya ya baza gobe ba wanda ya saya ya baza jibi ba wanda ya saya kai yayi wata goma yana zuwa kasuwa ko kwandala bai ba kaga dole ne mai dole zai canza sana'a to amma da yake akwai waɗanda ke cin kasuwar sai zama ga shirkan nan ga kuma kafircin menene shirka bokanci menene kafirci shine tsubbace-tsubbace da ake yi da kuma ainihin sihiri da ake wa mutane kuma duk a cikin masu yin sallah yanzu mai yin sallah ne zai je a bashi wani sinadari da za a ce sai yayi luwati da ruwan luwatin da yayi ne ake haɗawa sai a yi masa wani kulumboto sai kasuwancin sai ya ci gaba kuma sai ya yarda ya je yayi luwati cikin masu yin sallah ne za a samu wani bokar zai ce masa sai an je an yanko likafalin matacce ko sai ka ci naman mutum kana kai arziki ko kana ka samu mulki kuma ya je ya ci nama don an kira sallah kuma ya riko carbinsa ya zo masallaci idan yanzu ba dan doka da aka sanya ba ta tafiya umara to shi kenan a cikin watan nan duk za a yi biza sai a tafi shi ko manzo Allah ga abin da ya faɗa hadisi ingantacce hadisin Jabir dan Abdullahi yace yaji manzo Allah yana cewa inna bainar rajuli wa bainal shirki wal kufri tarka sala duk wanda ya bar sallah in an ce barin sallah ba wai ana nufi ka daina yi ba in ka daina yi kamar wannan ai da ba ka jikin da kululu a'a ba ka yin ta yadda Allah ya ce to shikenan yanzu za a ganka gidan boka yanzu a ganka wajen dan tsubbu yanzu a yi maka sihiri yanzu ka koyi kowan nayi dabo dabo shine kuma aikin da mutanen mu suke hadith wala haraj hadith wala haraj ka bai wa kowa labari yau a cikin mutane mutum nawa ne a cikin kowane mutum dubu nawa ne ba su imani da su ba ka zanne a cikin mutane saboda me dama tauhidin kawai haka muke ta tafiya haka muke ta tafiya da mu da ƴaƴanmu da matanmu duk gidan da kaga da daddare yanzu mata na ta shiga suna ta shiga suna ta shiga to boka ne a gida boka ne aka wayi gari ana cin mutum yadda ake taida dabba ba haka ake taida mutum bangarorin mutum ba bangaren da ba a yin shirka da shi don a samu kuɗi ko a samu miki shi ko ga abin da Allah ya faɗa saboda haka muna neman Allah ya mana tsari malamai sun tattauna akan ainihin hukuncin wanda ya bar sallah kuma ga shi lokaci ya riga ya yi malamai suna da maganganu guda uku suka ce wanda ya bar sallah ja'idan bi wujubiha yana jayayya akan cewa ba wajibi bace ba aw jahada bi wujubiha wa lam yasrif fi'laha bi suwa yayi jayayya yace sallan ma ai ba wajibi bace ba wannan suka ce kafiri ne murtaddun bi ijma'il muslimina ya riga ya zama arni kafiri bi ijma'il saboda haka abinda ke hukunci a kansa za a kashe shi kuma idan an kashe shi ba za a yi masa sutura irin ta musulmi ba an fahimci wannan sai mutum na biyu shine wanda ya bar sallah ta kasala saboda kasala wata hawulan yana mai wulakanta ta amma kawai shi ya yarda sallar wajibi ce amma ya ƙi saboda kasala ko saboda taron siyasa ka ga ana taron siyasa ko ana mitin na gwamnati ka ga lokacin sallar za ta wuce to amma sai a ce sai a haɗa da azahar da la'asar da magariba duk mitin ake na gwamnati ko kana cin kasuwa ne shikenan azahar la'asar magariba isha idan sai ka zo gida sai ka haɗa sai ka yi gaba ciki to wanda ya yi wannan in tambaye ku girmama sallah ta sa ya bar ta ko kuwa bai ɗauke ta da muhimmanci ba ne ba bai ɗauke ta da muhimmanci domin da ya ɗauke ta da muhimmanci kaga ba yadda za a yi yana abin da bai kai muhimmancin sallah ba kuma sallar ta yi fitowa yi an fahimci wannan malamai sun tattauna akan wannan suka ce wanda ya aikata haka wanda ya aikata haka suka ce to yana da zunubi mai girman gaske kuma ya zo wata kofa ta kaba'ira wadda take mai girma wa anna ismuhu indallahi a'zamu min ismi qatli nafsi wanda biye haka zunubin sa ya bi wanda ya dauki makami ya kashe musulmi a duba bakitan musulmi narkon da Allah ya alkawari a kai wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha ya aka ce wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban alima wanda ya kashe musulmi da gangan Allah ta'ala ya ce Allah ya tsine masa Allah ya yi fushi da shi Allah yi masa tattalin azaba mai raɗaɗi to duk da wannan narkon da aka yi masa
zunubin wancan da yake yin sallah saboda wulakanta ta zunubin sa ya fi na wannan wanda ya kashe rai. Ka duba a cikin wani hadisin aka ce duniya ta zanto babu ita gaba daya shi ya fi sauki a wajen Allah a bisa kashe ran wa ran musulmi guda daya. Amma zunubin wanda ya wulakanta sallah ya fi shi zunubi. Wannan yana nuna girman sallah ke. Ya fi shi girman zunubi wannan wanda ya kashe mutum wa akhadha amwal ya dauki dukiyarsa. Wa min ismi zina ya fi wanda ya zina zunubi. Wa sarqa ya fi farao. Wa shirbil qam ya fi wanda ya sha giya. Wa annahu mu'tarabun li uqubati llahi wa sukhtihi. Wannan ya gangara cikin wata bala'i da musiba da hukuma da Allah ya tanaji ga kofishin Allah. Wa kibriyun fi dunya wal akhirah, zai kuma kaskanta a duniya da kuma lahira. Ya subhanallah, ka duba wannan magana malam. Ashe wannan na ɗaya daga cikin dalilan da yasa ƴan siyasan mu daga ran da aka sauke kai kenan sai ka zo wulakanci ce wulakantuwa. Saboda dama duk wannan shekara hudun da ake yi, in ka ga an yi sallah to ana cikin wani abubuwa ne wanda ba abun nan. Amma ana harkar siyasa, ana mitin na siyasa, ana bil za a fitar da kuɗi, ba ce magana wani lokacin siyasa. Yaushe ma aka ga hayya ala salatin. To shi yasa da mutum ya zama ya sauka shi kenan sai ya tsaya ci. Ana yi da shi din ma bai huta ba. Wannan shine zunubin sa. Sun makhalafa ahli ilmi fi hukumihi ala qawlayn. To tunda mun ji zunubin sa a wajen Allah, menene hukuncin sa a wajen malamai? Malamai na da fahimta guda biyu. Fahimta ta farko suka ce annahu fasiqul asi murtakabul likabirati wa laysa bikafiri. Hukunci na farko ke. Wasu malamai suka ce ya zama fasiki mai zunubi wanda ya hauma wata babbar kaba'ira amma ba za a ce masa kafiri ba. Wa bihi kana aktharu, duk mafi yawan malamai akan wannan suke. Wa huwa mazhabus sauri, imamu sauri akan wannan yake. Abu hanifa da duk mutanensa, da imamu malik da shafi'i da imamu ahmad, duka sun tafi akan wannan zancen. Wa huwa qawlul aktharu fuqaha, duk galibin malaman fuqaha akan wannan zancen suke. Kama qala ibnu qudama, kamar yadda ibn al-Qudama ya faɗi. Ra'ayi na biyu suka ce annahu kamilun kharijin an millati al-islam. To wannan ra'ayin malamai sun zafafa. Wasu malamai suka ce ai duk wanda ya tozartar da sallah, mu yi magana ma wani wai a ce masa fasiki. Ka tozartar da sallar da sai da aka yi mai iraki aka karbo ta kuma kana da awa kai musulmi ne, ai kawai ka bita a musulunci. Suka ce mutum ya zama kafiri, ya bita a musulunci. Domin me ya kyamaci abinda Allah ya sauka? Zalika bi annahu karihu ma anzalallahu fa ahbata a'maluhu, sun kyamaci abinda Allah ya sauka. Su kai tsaye ba su ce ba su yarda da sallar ba, amma suna kyama, sun wulakanta ta, suna da abinda ya fi sallar ne, sai da lokacin sallar ya sai suka ki. To waɗannan malaman suka ce kafiri, kafiri. Kuna fahimta? Wannan ita ce mazhabin Sa'id bin Jubayr da Ash-Shafi'i da Imam An-Naqa'i da Auza'i da Ibn Mubarak da Abu Ishaq Ar-Rahawi da ashabur ruwaya sayyidi an Ahmad. Imam Ahmad ma ya dawo a wata ruwaya sa abin da ya faɗa kenan. Wa mazhab Ash-Shafi'i, Imam Ash-Shafi'i a kan haka yake. Wa kaseerun min ulama'i ahli al-hadith, duk malaman hadisi akan wannan fahimta suka yi. Wa haka ibn hazm al-anduli akan wannan yake. Yayi kaito daga wa? Daga Umar dan Khattab, shi ma akan wannan tafiyar yake. Wa ma'az bin Jabal, da ma'az bin Jabal, wa Abdurrahman bin Auf, wa Abi Huraira, wa ghayruhu min as-sahaba, su akan wannan. Kun bayyana wannan? To kowanne kuma akwai dalilin su. Inda dai lokaci ya riga ya yasa ba za mu kawo dalilan kowanne ba, amma kowanne yana da dalilin. Dalili mafi kusa wanda malamai suka kafa hujja da shi waɗannan na ƙasar suka ce to ina muke da hadisin da ya riga ya gabata inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kurbi tarkis sala shi ne hadisin su hadisi ne kuma ingantacce hadisin Jabir ɗan Abdullah yana cikin sahih Muslim manzo Allah ya ce ai bambancin kafiri da mushriki ita ce sallah so lokacin da mutum ya bari shi ke kafir ina fata kuna fahimta saboda haka magana ce mai tsayi amma waɗannan da suka ce ya zama kafiri suka ce idan za a yi masa hukunci da kafirci tunda ya yi ridda to shi idan an kashe shi bambancinsa da wancan na farkon tunda shi bai ƙaryata ta ba kai tsaye wulakanta ce shi za a yi masa sutura irin ta musulunci kuma a yi masa rufewa irin ta musulunci a sa masa likafani a sa masa komai amma ba za a yi masa sallah ba kuma za a yi masa kabari irin na musulunci bambancinsa da wancan ɗayan shi shi wancan ɗayan kawai ba za a yi wanka ma ba za a yi masa ba domin arna ba za a yi wanka sai a sa kot a sa necktie a sa ka cikin akwati ko so ba wanka haka za a je ko ba za a yi masa kabari irin na musulmi ba kawai in an zula mai zurfi kawai sai a mai da ƙasa a kan jikinsa kawai a duniya to a rubuta jajiri kawai ya fasu da abin da ya yi ina fata an fahimta wato wannan haka a suka rago biyu a kan wannan so a takaice yan uwa musulmi sallah tana da girman al'amari saboda haka duk wanda yake son ya haɗu da Allah haɗuwarsu ta yi masa kyau kuma ayyukansa su kyautata a duniya da lahira to ya ƙoƙari ya nemi yaya ake yin sallah ba wahala ba ba wahala duk inda ka samu malami wallahi in ce wata guda yana nuna maka yadda ake sallah za ka iya irin wanda annabi ya yi sallallahu alaihi wa sallam me kake da shi wanda ya fi sallah ka koye ta ka yi ta a kan lokaci kuma ka kiyaye ta a cikin jam'i ba a ce in kai sallah kai kaɗai ba baka da sallah a kana da sallah amma dai sallar da aka yi a cikin jam'i ko shakka babu ita ta falala saboda haka dole kowa ya ƙoƙari ya koyi sallar nan baka da wani aiki da ya fi sallah kai ƙoƙari ka yi ta a cikin jam'i kuma ka yi ta da ilimi da haka ne za ka samu ribar duniya ka samu kuma ribar lahira ribar duniya shine za ka rayu zuciyarka baka da matsala hasada ƙiyayya mugunta duk wannan shi ke damun to za ka rayu baka da wannan matsalar ba an samu kaza baka samu ba duk ba zai dame ka ba kai kawai Allah ka sa gaba sannan kuma in ka mutu sai ka samu sa'ada Ubangiji ya yi alkawari dama alkawarinka da shi in ka kiyaye waɗannan salloli guda biyar kana mutuwa shi ke nufi a sanya ka aljanna to muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu aljanna gaba shi da ba ya da wahala ya uwa musu ku duba yadda ake karatu ba ƙaramin ni'ima ba ce haka kawai ka zo ka saurara ba kwandala da za ka bayar amma gidan su ni'ima ba ce za ka yi kallon bol in za ka yi to sai ka ba da kuɗi sai ka ba da kuɗi amma kyauta ne in ka wuce irin ƙasashen mu da wahala ka je ka samu malami yana karantarwa saboda lokacin su zai bayar ai so sai ka biya shi mu kuma ga shi kyauta ne duk malamin da ka rike littafin addini ka je gidansa wallahi kyauta kyauta ake karanta kyauta so za ga wani malamin a shekara duk waɗanda yake karanta wa ma ko ga da azumi irin abin da ake nazarin ba a yi masa taro karam kamar mutane su je su karanta din ba za su je ba mamaki shi kuma ya sha wahala wajen neman karatun saboda haka mu yi ƙoƙari mu gyara al'amuranmu abubuwan mu suna ta tabarbarewa ko mutuwan nan ana ta yin su duba wannan bawan Allah Allah gafarta masa wanda ya rasu yau din wanda ya rasu jiya a kan jana'iza sa bai san cewa da shi ya zai rasu ba tunda har azhar na asar duk da shi ake gab da yamma ya dauko ta za su tafi kuma tafiya ma ta alkhairi inda dai ko gaisuwa ko jana'iza za su tafi ta'ziyan su ma za su tafi amma a kan hanyar kawai sai ajalin bai same shi lafiyar salau bai taɓa tunani ba ya ba wanda ya kawo mutuwa kuma haka wani bawan Allah shi ma an taho daga Kano duk a shekarun jiya nan 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 fa tun daga Kano suna gudu da motar sai da aka zo nan jikin kwalejin kawai sai motar ta kullum ba shi kaɗai ya mutu a motar lafiyar talaushi ba to muna so tsakanin wadansu abubuwa waɗanda suke masu yanzu ne za a ce babu kai to me yasa ba za ka tsaya maka kyautata muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon tuba kafin lokacin mai zuwa Allah ta albarkaci dukkan abin da muka karanta kurakuran mu kuma Allah ya gafarta mana sannan kuma ƴan uwa musulmi azumi yana zuwa yau ɗaya ga wata a lissafin sarkin musulmi ko yau ɗaya ga wata su Sha'ban ya kama daga yanzu masu ƙoƙari tun cikin Rajab sun soma yin asusu na aikin alkhairi da za su talakawa sun yawa mabuƙata sun yawa kowa ya yi ƙoƙari a cikin azumin nan ya ƴanta kansa muna fata Allah ka ƴanta mu a cikin wannan azumi Allah kuma ka ba mu ikon isa cikin azumi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.